Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 27 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin aje abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Sarfila da kanin labarai.
To, hawa Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun yi kira da a saki shugaban Nijar Muhammad Bazoum bayan da wasu gungun sojoji suka yi ikirarin tsige shi daga mulki. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Ukraine na amfani da dabara a farmakin da suke kaiwa Rasha, inda suke kare sojojinsu da kayan yaƙi. Haka kuma za a ji cewa hukumomin ƙasar Ecuador sun ce an sako jami'an gidan yari 17 da fursunoni suka garkuwa da su a jiya Laraba.
Kallon labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa bangarorin siyasa a jamhuriyar Niger sun fara mayar da martani bayan da wasu sojoji suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jiya Laraba 26 ga watan Yuli. A Najeriya kuwa, kashin farko na jerin sunayen ministoci da aka jima ana dakon fitar su dauke da sunayen mutane 28 kamar yadda shugaban majalisar dattawan kasar Godswill Akpabio ya zayyano su. Muna tafa da ƙarin bayani akan haka. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki tare da Hawwa Umar. Amma yanzu sai a ga ta zama a sauraron kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labarin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun yi kira da a saki shugaban Nijar Muhammad Bazoum bayan da wasu gungun sojoji suka yi ikirarin tsige shi daga mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya shaida manema labarai yau Alhamis a New Zealand cewa ya tattauna da Bazoum da kuma bayyana ƙarar cewa Amurka na mara masa baya a matsayin zababban shugaban ƙasar Nijar bisa tafarkin demokaradiyya. Ko wannan ya zama juyin mulki ko a'a, ba zan iya cewa lauyoyi ne za su faɗa ba, amma abin da ya kunsa shine yunkurin kwace mulki da ƙarfi da kuma kawo cikas ga kundin tsarin mulkin ƙasar, in ji Blinken. Stephen Drake, kakakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Tony Guterres, ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya tana goyon bayan gwamnati da al'umman Nijar da aka zaɓa bisa tafarkin demokaradiyya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Ukraine na amfani da dabara a farmakin da suke kaiwa Rasha, inda suke kare sojojinsu da kayan yaƙi. Hukumar tsaron tarayyar Rasha ta ce an gano wasu bawamai a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyarsa daga Turkiya zuwa Rasha, wanda a baya zirce ta jiragen ruwa ta Ukraine. Wani jami'in ƙasar Ukraine ya faɗi jiya yau Alhamis cewa dakarun ƙasar Rasha sun kai wani hari na makami mai linzami a cikin dare a yankin Odessa da ke kudancin ƙasar Ukraine, inda ya kashe aƙalla mutum guda. Ola Kipa, gwamnan yankin, ya ce harin ya lalata wani ƙaramin ginin tsaro da kayan aiki a tashar daukan kaya da kuma motoci guda biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kansa ya karɓi tawagar sojojin Rasha da suka ziyarci ƙasar da wata tawagar ƙasar China a jajiberin bikin cika shekaru 70 da ƙasar ta ayyana ranar nasara, tare da yin amfani da bikin don diplomasiya bayan shekaru na keɓewa da tsauraran matakan COVID-19. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu da mamban ofishin siyasa na ƙasar China Li Hongzhong sun miƙa wa Kim wasiƙu daga shugabanninsu Vladimir Putin da Xi Jinping, kamar yadda kafar labarai ta CNA ta sanar a yau Alhamis. Ta ce Kim ya karɓi wasiƙun cikin godiya tare da lura da abokantakar da ƙasashensu suke da su shekaru da dama. Kim ya gayyaci wakilan zuwa wani sassa wasan kaɗe-kaɗe na tsakar dare, wanda ke murnar nasar da ƙasar ta samu da daɗewa kan mamayar makami daga mulkin mallaka na Amurka, a cewar CNA.
An ji mankaɗen Sarfili zai sake shigowa da cigaban labarin duniya. Kafin nan, bari mu je ga rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Bangarorin siyasa ne a jamhuriyar Nijar ɗin suka fara mai da martani bayan da wasu sojoji suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jiya Laraba 26 ga watan Yuli, yayin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa za ta yi gwagwarmaya don mayar da hambararren shugaban kan kujerarsa. Wakilin Suleiman Mumini Barma na ɗauke da cikakken rahoto.
da yake magana a madadin uwar jam'iyyar PNDS tarayya a Dazu da Hantsi, kakakinta na ƙasa Honorable Irosani ya bayyana cewa babu wata hujjar hambarar da gwamnatin ta shugaba Muhammad Bazoum a bisa la'akari da manyan ayyukan da ta sa gaba da nufin inganta rayuwar 'yan ƙasa, in ji shi.
Mai da ƙasar Nijar baya ne, wannan yunkuri da suka ya nuna ba su da kishin Nijar, ba su da tausayin talakawan Nijar, saboda ƙasarmu tana cikin hali na demokradiyya, kuma ana ta ayyuka na cigaba na gyara ƙasa, na gina ƙasa, na taimaka ma talakawa, suka zo zama guda, suna son su mai da hannun agogo baya. Saboda haka mun yi Allah waddai da wannan yunkuri nasu, mun yi tir da shi.
Irosani ya kara da cewa ba za su labinci juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli ba.
Ba za mu yarda ba, za mu shiga gwagwarmaya da su da yarda Ubangiji Allah. Shugaban ƙasa yana a hannunsu, amma iko ba a hannunsu. Al'umman mu ta Nijar za ta tashi tsaye, tsayin daka, ta yi gwagwarmaya da waɗannan sun zo su gwada ma 'yan Nijar bindiga. Alhali 'yan Nijar su suka sai musu bindiga da kuɗin lanwansu, suka ba su don su kare mutuncinsu.
Jam'in adawa a nasu ɓangare sun kira taron gaugawa a cibiyar jam'iyyar Model Lumana domin nazari akan wannan al'amari. Gane Habibu Kadaure shine shugaban jam'iyyar SDR Sabuwa.
A matsayinmu na 'yan ƙasa, dole ne abun ya dame mu, saboda ba wanda yake son a ce ƙasar shi tana cikin tashin hankali ko cikin jayayya. Lalle wannan gwamnati na Bazoum Muhammad, mu muna cikin wanda suka yi suka shi suka ta musamman cewa ya kasa kawo zaman lahiya a cikin ƙasarmu ta Nijar, ya kasa samun jituwa tsakanin 'yan Nijar, kuma ya kasa ba ƙasarmu damar ta ci gaba yanda ya kamata. Amma a yau wannan abu da ya faru mu a wajenmu abu ne wanda ya kamata a ce ya zama horo ko kuma ya zama jan hankali zuwa dukkan wani mai iko wanda yake tsammanin ikon shi baya kariya. Ya zamanto duk kokarin da ma'aikanta za su yi a Afirka su zamanto sun karfafa demokradiyya. Ina ga karfafa demokradiyya kiyaye da kare haƙƙin ɗan adam shi kaɗai ke iya bada daman a kiyaye irin waɗannan abubuwa, kuma ƙasashe su zama lahiya bisa kan tafarkin demokradiyya.
A wata sanarwar da suka bayar a ɗazu-ɗazun nan, sojojin kwamitin CNSP sun ce sun dakatar da ayyukan jam'in siyasa. Sannan sun bayyana rashin jin daɗin su bayan da wani jirgin Faransa ya sauka da sanyin safiyar yau a filin jirgin saman Jauro Amani, suna masu yi wa Faransar kashedi ta mutunta matakin rufe iyakokin ƙasar da aka ɗauka a sakamakon wannan juyin mulki. Wasu majiyoyi sun ce sojojin na tattaunawa domin tantance wanda zai shugabanci kwamitin CNSP, yayin da tawagar jami'an kungiyar Sedeao ke ƙoƙarin ganawa da ɓangarori. A ɗaya gefe, ɗaruruwan magoya bayan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi gangami a dandalin Place de la Concertation don ba da goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Adalla gai da Suleiman Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. A halin yanzu gasar fili ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Hukumomin kasar Ecuador sun ce an sako jami'an gidan yari 17 da fursunonin gidan yari da suka yi garkuwa da su a jiya Laraba, yayin da suke fafutukar tattara adadin waɗanda suka mutu daga sassan jikin da suka rage sakamakon faɗan da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa tsakanin ƙungiyoyin da ke gaba da juna. Hukumar gidan yarin ta Sinai ta ce an tsare masu gadi da ma'aikatan gudanarwa 17 a wani gidan yari da ke Esmeralda a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke fama da tashin hankali. Dukkan jami'an gidan yarin da ake tsare da su an sako su, in ji gwamnati a cikin wata sanarwa a ranar Laraba ta hannun sakatariyar sadarwa ta SECOM. Tashin hankali ya bazu zuwa wannan da sauran gidajen yarin bayan ɓarkewar munanan faɗa ranar Asabar a gidan yarin Guyas 1 mai nisa a birnin Guyakul mai tashar jiragen ruwa, wanda ya ci gaba har zuwa ranar Talata, lokacin da 'yan sanda da sojoji 2,700 suka kwace iko. Daga ƙarshe, gobarar daji ta isa wajen birnin Athens a yau Alhamis, yayin da guguwa da iska mai ƙarfi ta haifar da tashin hankali a kewayen ƙasar Girka, lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirgar manyan tituna da jiragen ƙasa. Gobarar ta ɓarke a sassan ƙasar a lokacin da ake ci gaba da fama da zafi a tekun Mediterania cikin kwanaki biyu, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar, ciki hadda matukan jirgi biyu da masu kashe gobara, tare da haddasa wani gagarumin aikin kwashe masu yawon bude ido a ƙarshen mako a tsibirin Rhodes. Jiragen sama masu saukar ungul da ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi taho mugama da sanyin safiyar Alhamis sakamakon wata gobara da tashi a garin Kisi wato Kifisa da ke arewacin birnin Athens, inda nan take aka kashe ta. Kusa da tsakiyar birnin Bolos, wata gobarar daji ta kone ta ɓangarori biyu, lamarin da ya tilasta wani ɓangare na babbar hanyar Girka rufewa na tsawon sa'o'i da dama, yayin da jiragen ƙasa da ke wucewa a yankin da suka fuskanci jinkiri. Jami'an kashe gobara kuma sun yi arangama da wuta a Rhodes na tsawon kwanaki goma a jere, yayin da aka samu labarin tashin gobara a tsibirin Ibiya.
A gaida sarfi lahashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai Najeriya, inda fadar Najeriya wato fadar shugaban kasar Najeriya ta gabatar da wasu daga cikin jerin sunayen ministocin da za su yi aiki tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yan Najeriya dai sun jima suna dakon sunayen ministocin tun bayan da aka rantsar da gwamnatin Tinubu a watan Mayu. Wakili ya murya Amurka a Majalisar Dokokin Najeriya Madina Dauda, wacce ta halarci zaman majalisa a yau, ta yi wa Muhammad Lalo ƙarin bayani a kan sunayen ministocin da aka fara gabatarwa majalisar.
To, ƙarin bayanin da zan maka shi ne, a yanzu dai sunaye 28 ne aka samu, wanda yanzu mana shi ne jerin sunaye na farko da shugaban ƙasa ya aiko da shi. A ƙoƙarinsa na tabbatar da cewa ya aiko da sunayen nan kafin kwana 60 su cika na kama aikinsa, doka ce ta ba da wannan ta ginda wannan sharuɗa cewa kafin ya cika kwanaki 60 da zama shugaban ƙasa ya kamata ya fito da jerin sunayen ministocinsa.
To, Madina, ko zaki dan gaya mana kaɗan daga cikin sunayen da kika kiyaye sun samu shiga jerin sunayen ministocin da fadar shugaban ƙasar ta aika majalisar?
To, sunaye dai da suka ɗauki hankali Mahmud, akwai sunan tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed El Rufa'i, akwai sunan gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru, akwai sunan gwamnan jihar Rivers Nyesan Wike, sannan akwai sunan tsohon gwamnan jihar Abia Dave Umeahi, wanda a halin yanzu haka shine mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. Sannan duk da haka akwai sunan Senator Abubakar Kyari, wanda a yanzu haka shine yake rike da jam'iyyar APC, tunda shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Adamu ya aje aiki, shine yanzu yake rike da jam'iyyar a matsayin mai rikon ƙwarya, shi ma sunan shi na ciki. Sannan akwai sunan Hannatu Musawa, akwai sunan Ambassador Yusuf Maitama Tukur, akwai sunan Professor Ali Pati, wanda da ya taɓa zama minista a ma'aikatar lafiya ta wannan ƙasa. Sune dai sanannun sunaye da za a iya cewa an jima ana kai komo cewa sunayensu na cikin jerin sunayen ministoci da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai kawo. To, abinda kuma nake son ka lura shine wannan shine jadawalin sunaye na farko da ya kawo na mutum 28, nan gaba ana sa ran zai kawo ƙarin ministoci 15 ko 16, saboda ana tsarin ministocin su zama ko 42 ko 43.
To, To kamar yaushe ake tunanin za a fara tantance sunayen mutanen da aka gabatar wa majalisar?
Dama yau majalisa ya kamata ta tafi dogon hutu da ba za ta dawo ba sai a watan tara. Amma dai da alamu cewa za su tantance waɗannan mutum 28 ɗin kafin su je hutun. Saboda haka za su ƙara wa'adin zaman su da mako ɗaya kafin su tafi hutu. Akwai sanata da na yi magana da shi ɗazu, amma bai amince in bayyana sunansa ba, domin a lokacin da na yi magana da shi ba a riga an kawo jerin sunayen nan ba. Ya ce min akwai yiwuwar su ci gaba da zama daga yau Alhamis maimakon su yi hutun ƙarshen mako, mai yiwuwa su ci gaba da zama gobe Juma'a, Asabar da Lahadi, domin su maza tantance sunayen waɗannan mutum 28 ɗin kafin su tafi hutunsu.
To madalla, an gaida Mahmud da Madina Dauda. Kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar anthrax. Kimanin sati uku da suka gabata an samu bullar wannan cuta da ake kira anthrax a jihar Niger da ke arewa ta tsakiya a Najeriya, duk da cewa hukumomin lafiya a kasar sun dauki mataki na yin bincike kan mutumin da aka samu da cutar don daukar matakan dakile yaduwarta. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace yayi magana akan cutar domin wayarwa, faɗakarwa game da ilmantar da al'umma game da cutar ta anthrax da ake samunta a dabbobi don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Hawwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya, kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ta fara mana cikakken bayani akan cutar ta anthrax. Likita gareki.
Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita, kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa, kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yanda ta shiga jikin bil'adama. Cutar anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya, ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwar jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamomin su kuwa su ne kamar mura, zazzabi, zafin jiki, ciwon kirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki.
To likita, mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke dauke da wannan cuta, kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita?
Bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi, duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma, duka ana iya samun wannan cutar a tattare da su.
To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke dauka a jikin dan adam kafin ta bayyana?
To bayanan cutar anthrax a jikin bil adama dai ya danganta ne da ƙarfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar, ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwar jiki ya fi juna ƙarfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. Wani ko zai rike shi sati ɗaya, sati biyu, alamomin ba su bayyana ba, yana yawon shi lafiyan shi lau saboda garkuwan jikin shi na da ƙarfi.
Kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifar wa jikin ɗan adam?
Shi wannan cutar yana da illoli gaskiya, saboda na farko tukunnan yana yaki da garkuwar jiki ne. So da ya shige ka dama sai ya ji ya yaki garkuwar jikin ka ta inda zai fara saka maka kasala. To da kuma an ce mutum ya fara samun kasala, masala ya fara tsamuwa kenan. Daga kasala nan zaka fara jin mura, zaka fara jin kaikayi a makogoranka, zaka fara fitar da kurareji, da kurarejin nan da kanka zaka yi ta jin kunyin shiga jama'a ma.
To likita, wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya kauracewa?
Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kauracewa wa, na farko shine datti. Da farko mu kula da irin naman da muke ci, sannan kuma mu kula da tsabtata jikinmu, mu yawaita wanke hannuwanmu kullum, mu daina zama a gida mai datti, kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu. Don wani zaka ga ga bula, ga murhu, ga abinci, ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan, a haukan abincin nan a zauna a ci. Ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko kai uwa baka yi ba, kai uba baka yi ba, ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi? To gaskiya ya kamata, ko ba ma fama ma da wannan cutar, ya kamata mu kula da tsafta.
Wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax?
Hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar, na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya, ba guduwa ya kamata ka yi ka je chemist ka sayi kwayoyi ka fara sha ba. Kamata ai ka ruga ka je asibiti ka yi ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani, kuma kai baka saba ganin su ba, ga yanda kake ji kuma kai baka saba jin su ba. A wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi, a kawo sakamakon wannan gwajin, shi kuma sai ya rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha. Kuma da ka yi waɗannan abubuwan, aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo, sai a kula da ka'idojin yadda likita ya ce a sha. Insha Allahu, ba ma shi anthrax ɗin ba, kowane irin cuta ne, in ba na ƙaran kwana ba ne Allah zai sa a dace.
To likita, shin cutar anthrax na daga cikin cututtukan da ake iya warkewa bayan mutum ya sha fama da ita?
Sosai kuwa, ana warkewa kamar kowace irin cuta idan an tinkare ta da wuri. Da ka fara jin alamomi ka je asibiti, an yi maka gwaji, an gano ta, an fara baka magunguna, ka kula da yanda aka ce ka sha magungunan nan, in ba karan kwana ba ne ya zo, ana warkewa. Ana warkewa cikin yardan Allah, amma ka cikin san mu. Mun yadda da komai in ya zo daidai da ajali, dole za a tafi. Amma dai wannan cutan kam ana shan magani kuma ana warkewa.
To madalla, daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar anthrax, musamman yanzu da aka samu bullarta a Najeriya?
Daga ƙarshe, shawara da zan ba masu sauraro na shine mu kula da tsafta, mu kula da me muke ci. Saboda da yawa za a ga dabbobi ba a yanka su sai in suna da cuta. Za a ce wannan ba lafiya, za a kama kai kasuwa a yanka, mu kuma sai mu zo mu siya. Mu je ma wasu matan ba sa girki ya nuna fi, an dafa fi an sauke, ba haka ya kamata ba. A dafa nama ya dafu da kyau, in ya zama dole a ci naman kenan. A dafa ya dafu da kyau. At least wutan yana 100 degrees Celsius. Duk wani abun da ke cikin, in Allah ya yarda, wuta ya kashe shi. Sannan mu kula da yadda muke aje bolanmu, mu kula da ina muke saka hannuwanmu, sannan mu kula da wanke hannu. A dalilin haka ne yasa wannan Institute din ta Disaster Management and Safety Science Nigeria ta yi collaborating da DIMSI International College of Health Sciences ta kawo mana wannan lectures din, saboda a samu awareness game da wannan abun, a faɗakar da mutane, a wayar ma mutane da kai. That is because muna son kai ma idan ka fita ɗan abun da ka iya fahimta daga abun da muka karantar, kai ma ka sanar don wasu ma su ƙaru a jikinka, saboda a kiyaye yaɗuwar wannan cutar. Allah Ubangiji ya sa abun da muka ji mu yi amfani da shi, Allah ya sa mu dace.
To masha Allahu, masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna akan cutar anthrax, kuma da fatan an yi ilmantu kuma an faɗakantu da abubuwan da likita ta faɗa. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ittila'i da matakan kariya ta Najeriya, da muka kasance tare tare da ita a cikin shirin. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani, huta lafiya.
Allah, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Sunusu Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Mamman Sani Dauda Cinwaza. Waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa. Matakin cire shugaba Muhammad Bazoum na Jamhuriyar Nijar da ƙarfin tuwo daga kan kujerar mulkinsa da wasu fusatattun sojojin ƙasar suka yi san ba su kyauta ba. Domin mu 'yan Nijar ba mu ga wani dalilin da zai sanya a kifar mana da gwamnatin Bazoum ba. Alhali yana iya bakin ƙoƙarinsa. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya tabbatar mana da alheri. Sai sakon Abubakar Kawo Girgir. Wanda ke salam biyo ya Hausa, hakika wannan lamari da ya auku na juyin mulki a Jamhuriyar Nijar muna yin tir da Allah wadai da yin hakan domin yanzu lokaci ne na demokradiyya ba mulkin soji ba. Karshe muna fatan za su gaggauta mika mulki ga farahula domin ci gaba da wanzuwar demokradiyya. Sai sakon Babangi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yakin Nima da Hamidu Kalala Buadifa da Ahmadu Mamman Bande. Waɗanda su ma suka ce salam biyo Hausa, mun yi tir da Allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar. Muna addu'ar Allah ya kawo daidaituwar al'amura. Assalamu alaikum biyo Hausa, muna tir da juyin mulki da aka gudanar a Jamhuriyar Nijar. Ganin cewa hakan tamkar mai da hannu agogo baya ne. Da fatan kungiyar ECOWAS za ta gaggauta mai da shugaba Bazoum a bisa kujerarsa. Wannan sakon ya fito ne daga Sani Mai Langalange Yalwaya Wuri. Sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce juyin mulki da sojoji suka yi a Nijar abin takaici ne domin dai duk yadda waina ta lalace ta fi kashin shanu. A ƙarshe sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karkon Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya wanda ya ce muna tir da Allah wadai da kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum na Jamhuriyar Nijar da sojoji suka yi. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo ƙarshen juyin mulki da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya a nahiyar mu ta Afirka. Amin summa amin.
To da wannan kuma muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice, Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun yi kira da saki shugaban Nijar Muhammad Bazoum bayan da wasu gungun sojoji suka ikirarin tsige shi daga mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya shaida manema labarai yau Alhamis a New Zealand cewa ya tattaunar Bazoum kuma ya bayyana karar cewa Amurka na mara masa baya a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Nijar bisa tafarkin demokaradiyya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Ukraine na amfani da dabara a farmakin da suke kai wa Rasha inda suke kare sojojinsu da kayan yaƙi. Hukumar tsaron tarayyar Rasha ta ce an gano wasu mamaye a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyarsa daga Turkiyya zuwa Rasha wanda a baya zarci tashi jiragen ruwa ta kasar Ukraine. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kansa ya karɓi tawagar sojojin Rasha da suka ziyarci kasar da wata tawagar kasar China a jajiberin bikin cika shekaru 70 da kasar ta ayyana ranar nasara tare da yin amfani da bikin don diplomasiya bayan shekaru na keɓewa daga tsauraran matakan COVID-19. Ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu da mamban ofishin siyasa na kasar China Lin Hongzhong sun miƙa wa Kim wasiƙu daga shugabanninsu. Vladimir Putin da Xi Jinping, kamar yadda kafar labarai take CNA ta sanar a yau Alhamis, Kim ya ce ya karɓi wasiƙun cikin godiya tare da lura da abokantaka da ke ƙasashensu shekaru da dama.
To masu sauraro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya karanto labarin duniya, da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri. Sai an jima ku a saurari shirin yau da gobe.